mace na litinin daya ga watan Ramadan na shekara ta 1445 wacce take dadai da 11 ga watan uku shekara ta 2024. Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan wata mai alfarma, wata mai cike da falala, wanda yake cike da alkhairi. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo numfashinmu wannan yammaci mai albarka. Gabanin mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma, munasabar shigamu wannan wata mai albarka, wata mai falala, wata mai cike da alkhairi. Za mu duba abubuwa guda hudu a matsayin wannan wata mai albarka da kuma ibada mai girma da ake cikin wannan wata mai falala. Tabbas Allah madaukakin sarki ya mana tagomashi, ya mana ni'ima mai girma da ya kawo mu wannan wata muna numfashi, sa'annan kuma muna cikin koshin lafiya. Abu na farko da za mu duba da zai fito mana da girmar falalar da Allah madaukakin sarki ya mana shine falalan wannan wata mai alfarma. Abu na biyu, idan mun fahimci falalar watan, hakan zai sa girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana ta bayyana a gabanmu. To sai abu na uku, tunda mun fahimci falalar watan da kuma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana da ya sa muka kawo watan muna raye, yaya za mu yi mu ribaci watan? Sai abu na ƙarshe, na hudu, za mu duba mu ga hikimomin da suka sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi cikin wannan wata mai alfarma. Idan Allah ya ba mu iko muka kammala bayani kan waɗannan gaɓoɓi guda hudu, to kuma sai mu koma mu ɗora daga inda muka tsaya a shekarar da ta gabata dangane da tafsirin alqur'ani mai girma. Kamar yadda aka sani, mun shiga sura ta biyu, wato suratul baqara. Mun karanta ayoyi guda bakwai, mun shiga ta takwas ɗinsu, wacce take magana kan munafukai da siffofinsu, sai lokaci ya cin mana. ‘Yan uwa, wannan wata mai alfarma kowa yana ji a jikinsa cewa ya shiga wani wata mai girma. Hatta nishaɗin mutane za ka ga da walwalarsu a cikin wannan wata ya canja sama da sauran watanni. Inda za ka fita kana zaga lungu-lungu, saƙo-saƙo, za ka ga yanayin nishaɗin mutane da walwalarsu ta canja gabanin shigan wannan wata. Duk wannan zai fito mana da girman wannan wata gurin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya sanya girman wannan wata mai alfarma cikin zukatan musulmi. Duk inda musulmi yake yana ganin girman wannan wata, kuma yana ji a jikinsa. To dole ne watan ya zama mai girma ga dukkan musulmi a duk inda yake a faɗin duniya, saboda dalilai masu tarin yawa. Dalili na farko, Allah madaukakin sarki ya saukar da mafificin littafi, shine alqur'ani, a cikin wannan wata. A duniya kaka ba a taɓa samun littafin da ya kai littafin alqur'ani girma ba, kuma ba za a taɓa samu ba har kiyama ta tsaya. sai gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi mai girma cikin wannan wata mai alfarma. Wannan zai fito mana da girman wannan wata ɗan uwa. Littafin sa Al-Qur'ani ya kunshi maganganun Allah subhanahu wata'ala, kalamullahi. Babu kuma maganar da ta kai maganar Allah madaukakin sarki girma da kima. Babu, ba a samu ba kuma ba za a samu ba. To Al-Qur'ani kuma duk ya game maganganun Allah subhanahu wata'ala. Idan mun duba surori guda uku sun yi mana bayanin saukar da wannan Al-Qur'ani cikin wannan wata mai alfarma. A karanto mana su Al-Ramu. Akwai suratul Baqara, akwai suratul Dukhan, sai kuma suratul Qadr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
وأنا جيرن آيوي da Al-Ramma ya karanto cikin surori guda uku, Allah madaukakin sarki na tabbatar mana da saukar da wannan littafi mai girma cikin wannan wata mai alfarma. Aya ta farko a suratul Baqara, Allah madaukakin sarki yana bayyana cewar shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, watan ramadana shine wanda aka saukar da alqurani cikin sa. Hudan linnas, an saukar da alqurani ne a cikinsa don ya zama shiriya ga mutane. To yanzu wanda zai saurari wannan ayar zai yi tsammani cewar cikin kwanaki 29 ko 30 na watan Ramadana a cikinsa ne duka aka saukar da Al-Qur'ani. To Allah madaukakin sarki a ayar suratul Dukhan sai bayyana cewa a'a, ba cikin duka kwanakin bane, a'a wani dare ne guda cikin wata ɗin. To amma tun da daren cikin watan yake, shi yasa Allah ya ce an saukar da Al-Qur'ani a cikin watan. Shi yasa ya ce wal kitabil mubin, yayi rantsuwa da shi Al-Qur'ani, littafi wanda yake fito da mas'aloli, yake bayanin su, ya fayyace su. Sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Kaga anan zamu fahimci cewar ba duka kwanakin watan Ramadana guda 29 bane aka saukar da Al-Qur'ani, an saukar da shi a rana ɗaya ne, ranan ma da daddare. Shine Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, lallai mu mun saukar da shi Al-Qur'ani a cikin wani dare wanda yake mai albarka. kakenan a cikin darare na wannan wata guda 29 ko 30 a dare kwaya ɗaya ne aka saukar da alkur'anin daren kuma dare ne wanda yake da albarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin suratul dukhan to wani dare ne haka mai albarka da aka saukar da wannan littafi mai girma wannan littafi mai tsarki to can kuma cikin suratul qadr sai aka bayyana mana wannan dare mai albarka Allah subhanahu wataala kenan zai kawo abu anan ya ƙara bayanin sa a can ya ƙara fito da shi a can idan abu ya zo anan a sake a can sai a zo a rarrabe ko in ya zo a dunkule sai a zo a rarrabe a fayyace shi wannan iya bayani kenan na Ubangiji subhanahu wataala yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu mun saukar da shi cikin daren lailatul qadr to kaga a ayar suratul dukhan da Allah yace an saukar da alqur'ani a wani dare wanda yake mai albarka wannan aya ta cikin suratul qadr sai ta bayyana mana wani dare ne mai albarka haka shine daren lailatul qadr ka kenan sai muka fahimci cewar watan ramadana da Allah ya bayyana cewar an saukar da alqur'ani cikin sa a wani dare ne mai albarka wani dare mai albarkan kuma shine daren lailatul qadr to da haka muka fahimci yaushe ne aka saukar da alqur'ani an saukar da shi cikin watan ramadana a dare mai albarka shine daren lailatul qadr dungurungum din sa izo 60 aka saukar a wannan dare na lailatul qadr daren kuma yana cikin watan ramadana wannan ya ba mu wannan wata girma da daukaka da matsayi da kima da daraja an saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wannan saman da muke ganin ta a yaushe a daren lailatul qadr a cikin watan ramadana shi yasa malaika jibrilu alayhi salatu wassalam yake zuwa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk watan ramadana karanta alqur'ani su yi mudarasa alqur'ani zai zo shi ya zo su karanta alqur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda watan alqur'ani ne a watan aka saukar da wannan littafi mai girma shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai koma ga ubangiji ajalin sa ya zo mala'ika jibrilu sai ya zo ga annabi suka yi mudarasa alqur'ani har sau biyu wannan zai fito mana da girman wannan wata na ramadana abu na biyu da zai fito mana da falalar wannan wata na ramadana duk wanda ya azumci wata kwanaki 29 ko kuma 30 saboda falalar watan da girman ta gurin Allah madaukakin sarki Allah yayi alkawari zai goge masa zanubansa za a kafa masa zanubansa da aikata a baya malamai sun yi ta kokarin tattaunawa dangane da zanubin da za a goge wa bawan da ya azumci wannan wata wasu daga cikin malamai suka ce a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewar wanda ya azumci wannan watan an gafarta masa zanubansa suka ce dukkan zanubai ne dukkan zanubin da bawa aikata indai shi musulmi ne ya azumci wannan wata mai alfarma to an goge masa zanubansa hadisin kuma Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihin su wanda aka samo daga Abu Hurairata Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yace duk wanda ya azumci watan ramadana yana mumini kuma yana mai lada da sakamako da Allah madaukakin sarki yayi tanadin sa ga bayin sa cikin wannan wata mai alfarma to annabi yace wannan an gafarta masa abubuwan da suka gabata na zanuban sa sosai wasu daga cikin malamai suka ce duk zanubin da bawa ya aikata saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan na nuna duk zanubin da ya abadi an goge masa su to su kuma daga cikin malamai sai suka ce an goge masa duk zanubin da ya yi amma banda manya-manyan zanubai ƙananun zanuban ne aka goge masa sai suka kafa hujja da wasu dalilai guda biyu a gefe dalili na farko cikin ayar alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake cewa in tajtanibu kaba'ira ما تنهون
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
ما شاء الله Allah madaukakin sarki yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in har kuka nisanci manya-manyan zanuban da aka haine su daga aikata su mecece natijar me sakamakon nukaffir ankum sayi'atukum sai mu kankare muku kananun zanuban ta yaya za a yi a kankare wa bayi kananun zanuban sabubban suna da yawa daga ciki akwai azumtar ramadana imanin wahtisaba azumtan watan ramadana bawa yana mumini kuma yana mai kwadayin sakamakon Allah madaukakin sarki to sai Allah ya kankare masa kananun zunubai amma da sharadin baya aikata manya-manyan zunubai saboda ayar ta ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima kuma mu shigar da ku mashiga wanda yake mai karamci sannan kuma suka kafa hujja da hadisin da Bukhari da Muslim ya suka fitar da shi cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtanibal kaba'ir salloli guda biyar da bayi suke yi da juma'a da ake daga juma'a zuwa juma'a da azumtar watan ramadana da ake daga ramadana zuwa ramadana mukaffiratun lima bainahunna abinda ke tsakankanin waɗannan kaffara ne yanzu tsakanin sallar magriba da isha abinda bawa aikata na zunubi za a kankare masa zunubansa da waɗannan salloli da ne tsakanin isha da asuba abinda bawa ya aikata na zunubi za a kankare masa zunubansa sannan juma'a zuwa juma'a juma'a da yayi ta satin da ta gabata da wacce yayi ta wannan sati kwanaki bakwai da ke tsakanin juma'a baya da wannan juma'ar abubuwan da ya aikata na zunubi an kankare masa haka zalika azumin da yayi na bara da azumin da zai yi na bana kwanakin da suke tsakani na shekara kwana 360 an kankare masa zunubansa suka ce annabi a ƙarshe sai ya ce mukaffiratun lima bainahunna sai ya ce me majtuni bal kaba'ir matukar an nisanci manya-manyan zunubai kenan ra'ayi na biyu cikin ra'ayoyin malamai dangane da cewar za a goge wa bawa zunubansa idan ya azumci wannan wata mai alfarma da sharadin ya zamanto baya aikata manya-manyan zunubai sai Allah madaukakin sarki ya goge masa kananun zunuban ra'ayi na uku kuma cikin ra'ayoyin malamai suka ce ya zama ma kwata-kwata baya aikata babban zunubi in ko yana aikata ma ba za ma a kankare masa ba zai asara kenan yanzu wanda wannan wata mai alfarma zai shiga ya azumci watan matukar yana aikata babban zunubi to baya cikin jerin waɗanda za a kankare wa zunubi ina fata mun fahimci bayanan malamai to bayani na tsakiya dai kaman shine tsaka-tsakiya kuma shi ya fi tafiya da nasoshi cewa wanda ya nisanci manya-manyan zunubai baya aikata su ko da ya aikata yana tuba yayi nadama to wannan insha Allah ana fatan wannan wata mai alfarma idan ya azumce shi daga farkonsa har ƙarshensa ana fata Allah madaukakin sarki zai kankare masa abubuwan da ya aikata dan zunubai wannan zai fito mana da girman wannan wata mai alfarma da darajarsa da kimarsa da matsayinsa gurin Allah madaukakin sarki falalar wannan wata ta uku idan watan ya shiga yanzu gashi mun shiga watan yau litinin mun shiga cikin wata har ma an kai azumi na farko to Allah madaukakin sarki bisa rahama irin tasa idan watan ya shiga yana sa a rufe kofofin wuta a buɗe kofofin aljanna sannan kuma shaidanu duka a daure su kaga wannan rahama ce ta Ubangiji za a rufe kofofin wuta a buɗe kofofin aljanna sa'annan kuma shaidanu a daure su shi yasa zaka ga a cikin wannan wata mai alfarma aikata ayyuka na sabo sun yi karanci kwarai da gaske. Shi ma wannan hadisi ne na Abu Huraira, Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan ramadan yazo, za a bude kofofin aljanna, futihat abwabul janna, za a bubbude kofofin aljanna, wa ghulqat abwabun nar, sa'annan kuma za a rurrufe kofofin wuta, wa suffidat ash-shayatin, shaytanu kuma duk za a daddaure su a tattamke su. Me yasa za a yi wannan? Saboda girman wannan wata mai alfarma, wata ne mai kima mai daraja gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da zai fito mana da girman wannan wata da falalar watan na hudu, idan wata din ya shiga, wannan watan ya shiga, to Allah madaukakin sarki a kullum akwai adadi mai tarin yawa cikin bayinsa da zai yanta su daga wuta zuwa aljanna. Haka daddare, wato sau biyu da rana, akwai adadin da ake yanta daga wuta zuwa aljanna. Da daddare akwai adadin da ake yanta daga wuta zuwa aljanna, tun farkon shigan watan har watan ya fita. Kullum haka ne. Idan da akwai mutum 100,000 ko kuma miliyan 100 da aka hukunta cewa ‘yan wuta ne, cikin ikon Allah in a kullum da rana za a yanta 500,000, daddare a yanta 500,000, sai kaga an ɗauki kusan 70%, kashi 70 cikin 100 na wanda da an hukunta ‘yan wuta ne, yanzu an maida su aljanna saboda rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Shi ma wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda aka samu daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah yarda da shi. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah masa rahama, ya fidda hadisin cikin Sahihut Targhib. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa layla. Lallai Allah madaukakin sarki yana da adadi mai yawa na bayinsa da yake yanta su daga wuta su koma aljanna a cikin kowane wuni na Ramadana da kuma cikin kowane dare na Ramadana. Ran jiya an yanta adadi mai yawa daga wuta zuwa aljanna. Wunin da muka yi yau, yanzu wuni da dare sun gabata na Ramadana, an samu guda ɗaya. To a cikin daren jiya da kuma wunin yau an samu adadi mai tarin yawa na bayi da Allah madaukakin sarki ya yanta su daga wuta suka koma aljanna. To yanzu daren da muka shiga a yanzu haka, wanda shine na wunin gobe mai zuwa, yanzu muna dare na biyu na Ramadana. Galibi daren da aka ga wata ai shine dare na farko. Shi yasa in ka kula zaka ga Makka da Madina a daren farkon nan anan suke fara tarawih saboda an shiga Ramadana. Yanzu duk wanda ya bibiyi masallacin haramin Makka jiya ko masallacin Madina, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya, ina jin dabda magariba da zuwa bayan magariba, in ka kula zaka ga sun yi tarawih. Me yasa ai an shiga Ramadana? Tunda ai an ga jinjirin wata na Ramadana, to ai an shiga Ramadana. To daren jiya da wunin yau an yanta adadi mai tarin yawa da Allah shi ya san adadin su, mu ba mu sani ba. An yanta adadi mai tarin yawa daga wuta zuwa aljanna. To haka daren nan da muka shiga da kuma wunin da zai zo na gobe, nan ma akwai dandazo mai tarin yawa da Allah madaukakin sarki zai yanta su daga wuta zuwa aljanna. Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta. To wannan zai fito mana da girman wannan wata ‘yan uwa, saboda yadda Allah subhanahu wa ta’ala yake yanta adadi mai yawa tun daga farkon shigan watan har zuwa ƙarshensa a cikin kowane wuni da kuma cikin kowane dare. Falalar wannan wata mai alfarma na biyar, duk lokacin da bawa ya yi addu’a a cikin wannan wata, addu’arsa karɓaɓɓiya ce gurin Allah. Sawa’un da rana ya yi addu’ar ko da daddare ya yi addu’ar. Kaga inda rana ya yi addu’ar, dama yana azumi, addu’ar mai azumi kuma ba a mayar da ita. to karbabbiya ce da daddare yayi addu'ar addu'ar nan ma karbabbiya ce saboda dararen wannan wata suna da albarka suna da falala shi yasa ma aka sanya dare wanda yafi dararen watanni dubu aka sanya cikin dararen wannan wata mai alfarma saboda falalar waɗannan watanni waɗannan kwanaki na wannan wata wanda yake mai alfarma saboda haka duk wanda yayi addu'a namiji ne ko mace cikin wannan wata mai alfarma da rana ne yayi addu'ar ko da daddare to addu'ar sa insha Allah karbabbiya ce gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah yarda da shi wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah masa rahama ya fitar da hadisin cikin Sahihut Targhib Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna li kulli muslimin tajaba lallai kowane musulmi a fadin duniya a kowane wuni na Ramadana da kowane dare na Ramadana yana da addu'a da in yayi Allah zai karbi wannan addu'a din kunga ƴan uwa wannan zai ƙara fito mana da girman wannan wata mai alfarma da kimar sa da matsayin sa gurin Allah subhanahu wataala falala ta ƙarshe wacce akan ta zamu karkare saboda yanayi na lokaci abin da zai ƙara fito mana da falalar wannan wata duk lokacin da bawa ya azumci azumi cikin wannan wata din idan ya kai azumin zaka ga murnar sa daban ne a duk inda yake kuma duk lokacin da aka zo bude baki zaka ga yana cikin walwala yana cikin nishadi wannan zai me zai fassara maka zai nuna maka yanda imanin sa ya karu dan idan imanin bawa ya karu zaka ga yana murna yana nishadi taya zaka ƙara fahimtar haka ka kwatanta ka ga duk lokacin da aka je aka yi sallar asuba kai sallar asuba cikin jam'i idan ka fita zaka koma gida zaka ji wani walwala da nishadi malamai suka ce wannan alama ce da take nuna imanin ka ya karu to haka zalika lokacin da bawa ya zo buɗe baki zaka ga walwalar sa ta karu farin cikin sa ya karu nishadin sa ya karu a lokacin da ya zo buɗe baki suka ce alama ce da take nuna imanin sa ya karu to wannan shi ma zai fito mana da falalar wannan wata bawa ya samu kansa cikin farin ciki da annashuwa lokacin buɗe baki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi wanda Imamu Muslim ya fidda hadisin cikin sahihin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisaimi farhatan mai azumi cikin watan Ramadana yana da farin ciki guda biyu kaga wannan zai fito mana da kimar wannan wata mai alfarma yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitri wannan farin cikin sa na farko kenan a yayin da yazo bude baki zaka ga yana cikin murna yana cikin farin ciki yana cikin annashuwa yanzu ka kaddara ga wanda bai yi azumi ba bisa larura misali ko a ce matafiyi ne ko kuma a ce maras lafiya ne ko kuma batta da tsarki ne yasa bata yi azumi ba idan an zo shan ruwa zaka ga shi wanda yayi azumin yana cikin walwala shi kuma sai kaga kamar wanda aka kawo masa labarin mutuwa wannan yana faruwa cikin al'umma mace ce bata yi azumi ba saboda batta da tsarki misali tana jinin al'ada a lokacin da aka zo bude baki ko kuna ta murna kuna ta farin ciki amma zaka ganta ita ta koma gefe tana zaune to inda misali ita ma ta yi azumin ta zo bude bakin zaka ga walwalarta daban ce to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin cikin sa na farko a yayin da yazo bude baki malamai suka ce farin cikin nasa kashi biyu ne akwai farin ciki da zai yi kullum lokacin da yazo bude baki zaka ganshi cikin murna cikin farin ciki cikin annashuwa akwai farin ciki na biyu kuma ƙarshen Ramadana misali a ce yau kwana 29 ana gobe sallah jajiberin sallah ai duk inda musulmi yake zaka ga yana cikin murna da farin ciki suka ce to duka wannan zai fito maka da falalar wannan ibada ta azumi ta yadda Allah madaukakin sarki ya sanya bawansa cikin murna cikin farin ciki alama da take nuna cewar imanin sa ya karu sai farin cikin sa na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa farhatun inda liqa'i rabbih sannan zai farin ciki ranan da ya haɗu da ubangijinsa ya ga ladan da aka tara masa na azumtar wannan wata kwana 29 ko 30 nan kan ma farin cikin yafi na koyaushe saboda ba zai yi tsammanin cewar irin wannan lada da ya nauye mizaninsa zai samu irinsa cikin wannan ibada ta azumi din ba. To waɗannan bayanai ‘yan uwa za su fito mana da falalar wannan wata mai alfarma, shi yasa ma warin bakin mai azumi ba a ɗaukan shi a matsayin abu mai cutarwa, don shi kan ma Allah yana ɗaukan shi a matsayin ƙamshi ne, har ma ya fi ƙamshin almiski, in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To ‘yan uwa, idan mun fahimci falalar wannan wata mai alfarma da kuma muhimmancin azumtar watan, tunda ya tabbata cewar duk wanda ya azumce shi an gafarta masa abubuwan da suka gabata na zunubansa, wannan zai sa mu fahimci cewar Allah ya mana ni'ima mai girman gaske da ya sa muka kawo watan muna raye, da ya sa muka kawo watan muna numfashi. Akwai wanda mun yi azumin bare da su amma Allah ya ɗauki rayuwarsu, ba su samu damar kawowa wannan watan ba. Wani dab da azumi, wani wata biyu ko uku kafin azumi, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Mu kuma Allah maɗaukacin sarki sai mana tagomashi ya sanya mu cikin masu numfashi a farkon watan, kuma muna fata Allah ya sa mu azumci watan gaba ɗaya har zuwa ƙarshensa yadda Allah ya nuna mana farkonsa. Wannan ba ƙaramin ni'ima Allah ya mana ba, dube da yadda ya bar mu da rayuwarmu har muka kawo wannan wata muna numfashi. Akwai waɗanda adadi masu tarin yawa wanda sun kawo watan suna numfashi amma kuma ba za su iya ribatar watan ba. Mu bayan numfashin Allah sai ba mu damar ribatar watan, ma'ana ba mu lafiya. Wani yana gadon asibiti bai san inda kansa yake ba, yana numfashin amma bai san inda kansa yake ba, kai kuma ka san hanyar gida, ka san ka yi sahur, ka san ka kai buɗe baki, ka san ka halarci gurin tafsiri da sauransu, kaga wannan ni'ima ce mai girma da Allah maɗaukacin sarki ya maka. To wani zaka tarar ko da ya san inda kansa yake amma ba shi da halin yin azumin, yana kwance sai dai a ɗaga a kwantar. Wani kuma ko da ba za a ɗaga a kwantar ɗin ba, yanayi na jinya da ya samu kansa ciki ba zai iya azumtar watan ba. To amma kai duk waɗannan ni'imomi Allah ya cika maka su, ya barka da rayuwarka, sannan ya cika maka lafiya. Ni'ima ta uku, ya sanya ka cikin musulmai. Wani yana nan kafuri ne, watan ya kama amma bai sanya azumci watan ba, balle ya ribata da azumtar watan, bai sanya je a yi tsayuwar dare da shi ba saboda kafuri ne, bai yi imani da Allah ba, baya bautan Allah. Kai kuma sai Allah maka ni'ima ya sanya ka cikin musulmai, kuma ya barka da rayuwarka, kuma ya baka lafiya, ai Allah ya gama maka komai a cikin wannan wata mai alfarma. Shi yasa hadisin da zan karanta mana shi ɗan uwa, wanda Ibnu Majah ya fidda hadisin cikin sunan ɗinsa, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin cikin sahihu sunan Tirmidhi. Hadisin an samo daga Talha ɗan Ubaidillah, ɗaya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna, mutane guda goma da aka musu bishara da aljanna, Allah yarda da shi. Yake ba da labari cewar wasu mutane sun musulunta, sun zo daga yankinsu, gurin ‘yan ƙabilarsu, ‘yan ƙabilar Baliyu. To sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, suka zo suka karɓi musulunci gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bayan sun karɓi musulunci gurin manzon Allah, sai suka zauna tare da manzon Allah, suna ɗaukan darasi, suna ɗaukan ilimi gurin manzon Allah, kuma suna ƙoƙarin aikata ayyuka na alkhairi. Sai zama ɗaya daga ciki ya fi ɗan uwansa ƙoƙari da nagarta wajen aikata ayyuka na alkhairi da neman yarda Allah maɗaukacin sarki. To har ta kai ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya fita wani yaƙi cikin yaƙuƙuwansa. A wannan yaƙi sai aka kashe shi wannan wanda ya fi ƙoƙari wajen aikin ibada ɗin, sai zama ya yi shahada. Shi kuma wanda ya yi shahada ai ba ƙaramin mutum ba ne a gurin Allah maɗaukacin sarki. Ya matsayinsa yake a Ƙur'ani al-Ramma wanda ya yi shahada. Wala tahsabanna alladhina ko
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Wannan aya ta cikin suratu Ali Imran, Allah maɗaukacin sarki yana bayani kan muhimmancin shahada da kuma matsayin mai shahada a gurinsa. Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, kar ku tsammani kan cewar waɗanda aka kashe su a fagen daga kar ku ɗauka cewa matattu ne, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, a su ai rayayyu ne a gurin Ubangijinsu ana azurta su. Farihina bima atahumullahu min fadli, masu farin ciki ne bisa abin da Allah maɗaukacin sarki ya zo musu da shi na falalarsa. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, sannan kuma suna bishara waɗanda za su zo a bayansu wanda ba su zo ba za su zo kan cewar kar su ji tsoron fita fagen daga, kar su ji tsoron kashe su a fagen daga, kar su yi tararradi. Akwai ni'ima mai girma da falala mai girma da Allah maɗaukacin sarki ya yi tanadinta ga waɗanda aka kashe su a fagen daga, suna musu bishara da irin waɗannan lafuzza ɗin. To shi wannan ya an kashe shi a fagen daga, kaga kenan mutum ne da ya samu kima a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ne bayan musuluntarsa mai ƙoƙari ne wajen aikata ayyukan alkhairi, kuma aka zo aka kashe shi ya yi shahada. To shi kuma ɗaya ɗan uwan nasa, bayan shahadar ɗan uwansa ɗayan shi sai da ya shekara, sannan Allah ya ɗauki rayuwarsa. A mun fahimci bayanin, mutane ne guda biyu suka zo suka musulunta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da suka musulunta sai suka ci gaba da koyon ilimi gurin Annabi suna ayyuka na ɗa'a, amma ɗaya ya fi ɗaya ƙoƙari wajen aikin ɗa'a. To shi wanda ya fi ƙoƙarin shi ne ya yi shahada. To bayan shahadarsa da shekara ɗaya sai ɗaya ɗan uwan nasa ya rasu, normal rasuwa. To bayan rasuwarsa sai Talha ɗan Ubaidillah, Allah ya yarda da shi, sai ya kwanta bacci ya yi mafarki, ya ga waɗannan mutane guda biyu a jikin ƙofar aljanna suna tsaye, kowa yana fatan a bashi dama ya shiga aljanna. Ya ce ni ma ina tsaye a ƙofar aljanna. Aljanna mun san a rufe take, ko da ‘yan aljanna sun je shiga aljanna sai an buɗe ƙofar su shiga. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, wannan ga ‘yan aljanna ‘yan wuta fa, hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, su dama already ‘yan wutar a buɗe take, kawai suna shigowa kai tsaye su shige, suna tahowa sai su shige. ‘Yan aljanna fa in sun zo sai sun tsaya, sai an buɗe tukunna. Annabi shi zai nemi ceto sai a buɗe ƙofar sai ‘yan aljanna su shiga aljanna. Allah ya sa muna cikin su. To waɗannan mutane guda biyu suna ƙofar aljanna, suna jira a buɗe aljanna, a ba su izini su shiga aljanna. In ji Talha ya ce ni ma ina tsaye, mafarki ya yi. Ya ce sai aka buɗe aljanna, sai wani ya leƙo daga aljannar, sai ya ce ma wannan da ya rasu daga ƙarshen shiga aljanna, sai ya shiga. Bayan ɗan wani lokaci sai sake leƙowa, sai ce ma wannan da ya rasu daga farkon wanda shi shahada ya yi, sai ce masa shiga aljanna, sai ma sai ya shiga. Sai sake leƙowa sai ce mun, ya gaya mawa wa Talha, tunda su uku ne a tsaye da waɗannan mutane guda biyu da Talha wanda ya yi mafarkin. Sai sake leƙowa sai ce wa Talha, kai je ka ba yanzu ba lokaci bai yi ba, tunda ai bai rasu ba, kuma Talha ai yana cikin ‘yan aljanna, tunda Annabi ya masa bishara cewa shi ɗan aljanna ne. To yanzu lokacin shigansa aljanna bai yi ba, kenan ya tafi sai lokacin ya, yaushe ne lokacin zai in ya rasu? In ka rasu shi kenan, in kana cikin ‘yan aljanna to lokacin shiga aljanna ya yi. Ta yaya? Ai wanda yake ɗan aljanna in an sa shi cikin kabarinsa, za a buɗe masa wuta ya ganta yana cikin kabarin, a ce da ka zama fajiri, fasiki, fanɗararre, to da can ne makomarka sai a rufe wutan gidan wuta sai a bankade masa gidan aljanna a ce amma tunda yanzu kai da'a kai biyayya wa Allah ga makomarka can sai a bar ni imomin na zuwa masa kaga shikenan shi kan ma tun ma gabanin ai tashin kiyama yana shan ni'imarsa ta aljanna Allah sanya mu ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqabru rawdatun min riyadil janna shi kabari da ka gani dausayi ne cikin dausayoyin aljanna ga mu'minai ko kuma hafratun min hufarin nar ko kuma ya zama wani rami cikin ramukan wuta Allah ya tsiratar da wanda kuma yake na banza shi a lokacin da aka sanya shi cikin kabari za a bude masa aljanna ya gano ta da ni'imominta a ce da ka zama nagari da can ne makomarka sai a rufe ta sai a bude masa wuta a ce amma yanzu nan ne makomarka azabarta tana zuwa masa yana dandana kudarsa sai ya ce kai kar ayi tashin kiyama saboda in tashin kiyama ya zo azabar da zai samu kansa ciki taninka wannan to sai aka ce wa Talha kai je ka lokaci bai yi ba ba yanzu ba Talha ya farka daga bacci sai abun ya bashi mamaki yaya aka yi wannan shi shahada yayi kuma mutun ne mai kokarin aikata ayyuka na alkhairi amma shi wanda ya rasu a baya wanda shi ba shahada ya ba kuma bai kai shi kokari ba wajen aikata ayyukan alkhairi ya riga shi shiga aljanna abun sai ba Talha mamaki to shine yake tadi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sai abun yake ba su mamaki har labari ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga irin abin da Talha ya gani cikin baccin sa kuma ya bashi mamaki sauran sahabbai ma abun ya ba su mamaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ayi zalika ta'jabun cikin wannan al'amari me kuke mamaki akai ai ba abun mamaki ciki suka ce ya rasulullah waɗannan mutane guda biyu fa na farkon wanda ya fara rasuwan ya fi dan uwansa kokari wajen aikata ayyukan alkhairi sa'annan kuma shahada fa yayi ga matsayin mai shahada shi kuma wannan bai kai shi kokari ba amma kuma ya riga shi shiga aljanna shine yake ba mu mamaki ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsar da ya ba su ita ce alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana shi wanda ya rasu daga karshen kuma ya riga shiga aljanna shin bai zauna ya rayu bayan wannan wanda ya yi shahada ba tsawon shekara guda annabi ya tambayi sahabbansa suka ce bala haka ne ya rasulullah ya zauna a bayansa ya rayu a bayansa tsawon shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adraka ramadana fasama shin bai rasu watan ramadana ba ya azumci watan ramadana wa salla kaza wa kaza min sajada fi sana kuma yayi raka'o'i kaza da kaza da kaza a cikin shekara suka ce haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma bainahuma ab'ada mimma baina as-sama'i wal ard to ai gap din da ke tsakanin su yafi gap din da ke tsakanin sama da kasa kenan dan shekara gudan nan da kuke ganin shi a rene ai ya samu tazara tsakanin sa da dan uwansa duk da cewa dan uwan nasa shahada yayi duk da cewa dan uwan nasa ya fi shi kokari wajen aikata ayyukan alkhairi to shi tazara da ya samu karin shekara guda da ya samu a rayuwarsa ayyukan da yayi na sallah da azumtar watan ramadana da yayi ya sa ya ninka dan uwan nasa ninkin baninkin ratan da ya bashi ma wajen ayyukan alkhairi har ya fi ratan da ke tsakanin sama da kasa kun ga kenan yan uwa bawa ya kawo wannan wata yana raye bayan yana raye ya zama yana cikin koshin lafiya kuma yana cikin musulunci Allah ya gama masa komai duk wata ni'ima Allah madaukakin sarki ya cika masa ita to in haka ne wannan shi ya kawo mu gaba ta uku ta kusa da karshe kenan yaya za mu yi mu ribacci watan wannan wata mai alfarma mai falala ga kuma ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana da ya bar mu da rayuwar mu ya cika mana lafiya kuma ya sanya mu cikin musulmai to yaya za mu yi mu ribacci wannan wata mai alfarma bayanan da malamai suka yi dangane da yadda za a yi a ribacci wannan wata mai alfarma suna da yawa lokaci ba zai ba mu dama duka mu kawo su ba amma za mu ambaci kwaya biyu kawai na farko mu gyara niyyar mu mu kyautata niyyar mu mu sabunta niyyar mu muje kowa ya ji a ransa cewar ya ubangiji insha Allah zan azumci wannan wata daga farkonsa har ƙarshensa dan neman yardanka dan neman dacewa da sakamakon da kai tanadin sa ga duk wanda ya azumci wannan wata din. Sannan insha Allah zan yi tsayuwan dararen wannan wata tun daga farkon sa har ƙarshen sa. Koda ban tsaya mafi yawan dare ba, zan dai samu nawa kasan ba za a yi babu ni ba. Sannan kuma mutum ya ji a ransa cewar insha Allah dukkan da ake karanta alkur'ani ake mudarasar sa zai kokari yana halatta, in bai halarci wannan ba zai halarci wancan, ga sunan barkatai ba iyaka. Idan Ramadan ya shiga, guraren da ake karanta alkur'ani ake tafsirin sa suna nan ba iyaka. Sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan Ramadan ya shiga a karanta alkur'ani ayi mudarasar sa kamar yadda mala'ika Jibrilu yake zuwa ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta alkur'ani su yi mudarasar sa duk shekara cikin watan Ramadan. To sai ka ji wannan a ranka. Sannan abu na gaba, ka yi kokari iya abinda Allah madaukakin sarki ya yassare maka ya hore maka, ka taimaka ma wanda bai kai ka karfi ba, musamman abinda ya shafi abinci a irin wannan yanayi da ake ciki. To idan bawa yayi wannan tsari a ransa, insha Allah zai ribaci wata, zai ribaci wannan wata. Fa'idar haka ƴan uwa ita ce, idan da Allah madaukakin sarki zai kaddara a ce bawa gabanin wannan wata ya fita, Allah ya dauki rayuwar bawa, to fa'idar da bawa zai fita da ita ita ce za a bashi ladan wanda ya azumci wata gaba daya. Kaddari mutum yayi wannan niyyar, bayan nan kuma da kwanaki biyar sai Allah ya dauki rayuwarsa, a zuciyarsa ya kudiri aniyar cewar zai azumci wata gaba daya, to sai kuma bai samu daman azumtar wata gaba daya ba, Allah ya dauki rayuwarsa bayan yan kwanaki kadan. Ya kudurta a zuciyarsa cewar zai yi tsayuwar dararen wannan wata gaba daya, sai Allah madaukakin sarki bai hukunta masa ya samu kansa cikin rayayyu waɗanda za su samu damar yin tsayuwar daren watan gaba daya ba. To fa'idar da zai fita da ita ce za a bashi ladan wanda ya azumci watar, za a bashi ladan wanda ya tsayuwa cikin tsayuwar dare cikin watan, saboda ya yi niyyar cewa zai azumci watar kuma zai yi tsayuwar dararen watan. Wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala. Idan mutum ya yi yunkurin zai aikata aiki na alheri, sai bai aikata aikin ba za a bashi ladan wanda ya aikata aikin. Hadisi ne na Ibn Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya, da Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah kataba alhasanati wasayyiati thumma bayyana dhalik. Lallai Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawa da munana, sai ya bayyana kowane ɗaya daga ciki, ya bayyana kyakkyawa sa'annan kuma ya bayyana mummuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ya ce, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Duk wanda ya kudiri aniyar aikata wani kyakkyawa guda ɗaya sai kuma bai aikata ba, to Allah zai rubuta masa lada cikakke na wanda ya aikata wannan aiki din. Yanzu ka kudurta a zuciyarka za ka azumci Ramadana gaba ɗaya kwana 29, za ka yi tsayuwan dararen Ramadana gaba ɗaya darare 29 ko 30, sai Allah bai kaddara maka ka rayu har ƙarshen Ramadanan ba, ƴan kwanaki ka yi ƙididdigaggu kwana 2-3 sai Allah ya ɗauki rayuwarka. To falalar da za ka samu za a baka ladan wanda ya azumci Ramadana gaba ɗaya saboda ka yi niyyar, za a baka ladan wanda ya yi tsayuwar dararen Ramadana gaba ɗaya saboda ka yi niyyar. To wannan ƴan uwa zai taimaka ƙwarai da gaske wajen ribatar wannan wata. Sai abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayanin nan a kansa shi ne addu'a. Addu'a yana da muhimmanci, wanda yake so ya ribaci watan sosai, ribata na gani na faɗa, to ita roƙon Allah, Allah ya taimake shi, Allah ya agaza masa, Allah ya masa taufiki wajen samun kansa cikin waɗanda suke amfanuwa da wannan wata, suke ribata da wannan wata. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi ma watanni 6 suna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa su kawo Ramadana suna numfashi. Sannan idan sun kawo Ramadana sai su yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ya musu dace, ya musu taufiki wajen aikata ayyuka da za su samu babban rabo cikin wannan wata. To sai mu yi koyi da su, mu yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan da ya tanadin su cikin wannan wata, ya mana taufiki, ya mana dace wajen aikata ayyukan alkhairi cikin wannan wata. ta yadda za mu samu damar ribitar wannan wata. Duk wanda kaga ya samu damar aikata ayyuka na alkhairi ba iyawarsa bane, ba dabararsa bace, ba wayonsa bane, a taimako ne da dace na Allah subhanahu wataala. Saboda haka sai mu yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ya mana taufiki, ya mana dace mu samu kanmu cikin waɗanda suke da ikon ribatar wannan wata daga farkonsa har ƙarshensa. Allah ya mana taufiki. Abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani a kansa shi ne wannan ibada ta azumi da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ita. Ya shar'anta ta bisa hikimomi masu tarin yawa. Mun san Allah daga cikin sunayensa akwai Al-Hakim, wa kana Allahu aliman hakima. Allah al-alimu ne mai ilimi ne, al-hakimu kuma mai hikima ne. Duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima ciki, kowane irin abu ne. Sawa'un ka gano hikimar ko baka gano ba, ka tabbatar cewar akwai hikima. Saboda haka duk ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa bayi, to wannan ibadar ko tantama babu cike take da hikimomi masu tarin yawa, wanda idan ka dubi hikimomin zaka ga da yawa daga cikinsu amfaninsu na komawa kan bayi ne. Saboda ba ibadar da zaka yi ka amfanar da Allah, duk ibadar da zaka yi kai zaka amfana, kai zaka ribatu da wannan ibada. To malamai sun yi kokarin fito mana da hikimomi da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi. Hikima ta farko ita ce mafi girma cikinsu, wadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana ita a cikin Alƙur'ani. Allah rahma za a tuno mana ita.
Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ya ku mu'minai an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka zo gabaninku, la'allakum tattaquna, mecece hikimar da ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana wannan ibada ta azumi don mu zama masu takawa. To shi yasa duk wanda yayi azumi, ɗan uwa, ka azumci watan Ramadana, aka yi sallah, za ka ji kana da ƙarfi da nishaɗi na ci gaba da azumi. Shi yasa za ka ga ana ƙare azumi da yawa, nan da nan sun yi azumin sita Shawwal sun ƙare. Saboda me? Sun saba da azumin, ya bi jikinsu, bayan ya bi jikinsu sun samu taƙawa a cikin watan mai tarin yawa. A lokacin za ka ga ka kwatanta taƙawarka da farkon Ramadana zuwa ƙarshensa, wallahi za ka ga akwai bambanci. Sannan za ka ga mutum zai iya tashi cikin dare ya yi sallah da da, kuma wani ma sai ka ga yana makara a su ba. Me yasa yanzu ya samu ƙari na imani da taƙawa? To wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi. Yanzu idan aka samu watanni 11, bawa ya ɗanyi nisa da Ubangijinsa, taƙawarsa ta ɗanyi rauni, bisa hikima ta Allah sai ya kawo mana wannan watan don a jaddada taƙawa, don bayi su ƙara kusantar Ubangiji. To sai ka ga bayi sun kusanci Ubangiji. To idan watan ya fita yau ne gobe ne, sai ka ga mutum ya ƙara nisanta da Ubangijinsa, to hikima ta Allah sai ƙara kawo watan, sai bawa ya sake kusata zuwa ga Ubangijinsa, da haka har ya koma ga Ubangiji. Zai yi wahala dai ya rayu gaba ɗaya babu wani abu da Allah zai kawo masa wanda zai jaddada masa taƙawarsa. Wannan zai nuna mana Ubangiji yana son mu ‘yan uwa. Soyayyar da Ubangiji yake mana yasa yake juyo mana da wannan watar don mu ƙara kaifin, mu ƙara wasa taƙawarmu. Wanda taƙawarsa ta yi bacci ya tashe ta, wanda taƙawarsa ta yi rauni ya farfaɗo da ita. Wannan hikima ce ta Ubangiji da ya sanya ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi. Hikima ta biyu, azumi hanya ce da za ta sa bawa ya samu sauƙin ƙauracewa duk wani aiki na saƙo. Ko da bai ƙauracewa dukkan ayyukan saƙo ba, mafi ƙaranci zai ƙaurace ma wasu. Ta yaya bawa zai ƙauracewa ayyukan saƙo, ko kuma ya aka yi azumi ya zamanto sababi da zai sa bawa ya ƙauracewa ayyukan saƙo? Bari mu ji bayani. Idan har bawa zai iya kauracewa abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa na abinci, abinci ai halal ne a ci, na abin sha, ruwa halal ne a sha, kunu halal ne a sha, koko halal ne a sha, shayi halal ne a sha, amma kuma bawa sai ya iya kaurace ma waɗannan abubuwa da kusantar iyali wacce halal ne mutum ya je wa iyalinsa, sai ya iya kaurace ma dukkan waɗannan abubuwan da an halatta masa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana. Ai kaga abin da aka halatta masa ne, amma Allah masa umurni ya kaurace a wani lokaci kuma ya amsa wa umurnin Allah ya miƙa wuya, in har zai iya kauracewa abin da aka halatta masa dan neman yardan Ubangiji abu ne mai sauki gare shi ya kauracewa abin da aka haramta masa. Shi yasa malamai suka ce azumi hanya ce da za ta taimaka wa bawa wajen kauracewa zunubi. Me yasa? In har zai iya kauracewa abin da aka halatta masa dan ya nemi yardan Ubangijinsa, abu ne mai sauki gare shi ya iya kauracewa abin da aka haramta masa. Hikima ta uku da malamai suka ambata, azumi na rage sha'awar bawa. Domin a lokacin da mutum yake jin yunwa, duk wata gaba da take jikinsa za ta zama ta yi rauni. A lokacin da mutum yake jin yunwa, duk wata gaba da take jikinsa za ta zamanto ta yi rauni. Wannan sai ya sa sha'awar ita ma sai ta yi rauni. To idan sha'awarsa ta yi rauni, kaga shikenan. Me yasa sha'awar ta yi rauni? Saboda cikin ba komai. Tunda cikin ba komai ya sa gabansa sun yi rauni. Raunin gabansa ya sa sha'awar ma ta yi rauni. To wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta azumi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ku taron matasa, duk wanda yake da iko yayi aure dan ya kare sha'awarsa daga zuwa afka ta cikin haramu. Wanda ba shi da ikon yin aure ba zai iya ba, ba shi da hali, to yayi ta yin azumi. Me yasa? Saboda shi azumi da ka gani yana karyar da sha'awa, garkuwa ne ga sha'awa.